sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kadalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakan da ma'aikatan kashe gobara a Sokoto ke suna dauka don zama cikin shirin kota kwana. A Bauchi kuma wata kafar labaru ta yi bincike inda ta ce ta gano 'yan majalisar dokokin jihar da ba sa katabus. Masana a jamhuriyar Nijar na sharhi kan tarzomar da magoya bayan shugaba Donald Trump suka yi. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka a jiya Lahadi sun dau azamar tsige shugaban kasar Donald Trump a daidai lokacin da wa'adin mulkinsa ke kawowa ƙarshe. Suna masu daura laifin abin da ya faru a ranar Laraba a kansa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 5 a majalisar kasar inda magoya bayansa ke bore suka doke 'yan sanda suka afka cikin ginin majalisar. Babu wata matsaya da aka cimma amma ya yi kakakin majalisar dokokin ta Amurka Nancy Pelosi ta gabatar da tuhumar zargi da haddasa rikici da ya faru a majalisar dokokin da suke kokarin tabbatar da zabe kamar yadda wakilan Electoral College suka gabatar na tabbatar da Biden a matsayin shugaban kasar. Biden dai bai saka hannunsa a cikin dambarwar tsige shugaba mai barin gado ba wanda har ya zuwa yanzu bai amince da cewar ya fadi zaben ba. Dukuwa da cewar Trump ya aminta da za a rantsar da sabuwar gwamnati a birnin gundumar Colombia a ranar 20 ga watan Janairu. Nan da kwanaki 10 za mu fuskanci abin da ke gabanmu na gina ƙasa tare, a cewar Biden a jiya Lahadi ta kafar Twitter. Ɗaya daga cikin makusantan Pelosi, ɗan jam'iyya mai wakiltar South Carolina, Jim Clyburn, ya shaidawa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi cewar da alamu 'yan majalisar za su gabatar da ƙudurin tsige shugaban nan da 'yan kwanaki. Duk kuwa da cewar wa'adin mulkin shi zai kare nan da mako mai zuwa, kuma za a rantsar da Biden da dandandan siyasar Amurka tare da mataimakiyarsa Kamala Harris. A wani mataki da ba saba gani ba kuwa, jami'an diplomasiya na Amurka da ke wasu kasashen duniya sun rubuta wata kasida da suka yi Allah wadai da abin da shugaba Donald Trump ya yi na haddasa mummunar fitina a majalisar kasar. Kana da kiran ministocin shi da su dau matakin tsige shi kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada a sashe na 25. Jami'an waɗanda suka yi amfani da abin da ake kira kafar bayyana rashin amincewa a ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun ce suna tsoro kada abin da ya faru a ranar Laraba ya zubar da mutuncin kasar a idan duniya da kuma irin kiraye-kiraye da kasar ke yi na ɗabbaka demokradiyya a duniya. Waɗannan wasiƙun na da matuƙar mahimmanci don kuwa ba a taɓa ganin irinsu ba daga jami'an diplomasiyar kasar, musamman na rashin amincewa da wasu halayen shugaba mai ci. Dama tun da daɗewa jakadun sun koka akan yadda suka ce gwamnatin Trump ba ta ɗaukar su da mahimmanci, kana ba ta ba aikin nasu shi ma mahimmancin da ya kamata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi hukumomi sun ce sun gano wuri da na'urar naɗar bayanai na sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman kasar Indonesia ya fadi a ranar Asabar da ta UK da mahimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke ɗauke da mutane 62 a cikinsa. Mun gano inda na'urorin da ake kira black boxes suke a cikin ruwan da jirgin ya fada, a cewar shugaban hukumar kiyaye harkokin sufuri na kasar ta Indonesia. Kwararru masu iyo a ƙarƙashin ruwa na neman su, kuma muna fatar ba zai daɗe ba za su fito da su. A jiya Lahadi, ƙwararrun masu iyo suka fito da sassan jikin mutane tarkacen jirgin da kuma tufafi a cikin ruwan da ke kusa da Jakarta, babban birnin ƙasar. Wani harin bom da safiyar jiya Lahadi a babban birnin Kabul ya yi sanadiyar kisan wani mai magana da yawun gwamnatin ƙasar da wasu abokan aikinsa biyu. Jami'ai sun ce wata nakiya mai magana isa ce ta auna motar da ke ɗauke da Ziya Wadan, mai magana da yawun dakarun National Protection Force a ma'aikatar cikin gidan ƙasar. Harin kuma ya jikkata mutum ɗaya, a cewar wata sanarwa. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da aikin na ta'addanci, ya kuma ba hukumomi da suka dace umarnin kama waɗanda ke da hannu a wannan harin. A cewar ofishinsa, babu wanda ya ɗau alhakin kai harin bom ɗin, amma Ghani ya ɗaura laifin kisa kai harin kan 'yan ƙungiyar Taliban. Papa Roma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na ɗa'a. Zaɓi ne na duba abu mai kyau ko kuma mara kyau, saboda lafiyar ka kake wasa da ita, da rayuwarka da kuma rayuwar wasu.
Labaran duniya a gaba. Yanzu za mu shiga babin rahotanni, inda za mu fara da yadda jami'an kashe gobara a Sokoto suka bayyana hanyoyin da ya dace a ɗauka don zama cikin shirin ko ta kwana kan yiwuwar aukuwar gobara. Wannan ya biyo bayan yadda aka fara samun gobarar ce daga ma farkon wannan shekarar. Ga rahoton wakilinmu Muhammad Nasir.
Shigowar wannan shekara ta 2021 an samu tashe-tashen gobara a Sokoto, waɗanda suka yi sanadiyar salwantar rayukan jama'a da kuma dukiyoyi.
Sunan Alhaji Ibrahim Ismail.
Da misalin karfe 12:12 a kawo ta Nefa, karfen da ya shafi minti 10 aka samu tashin gobara. Ya kone wajen kusan gida 3, sannan kuma an samu rashin rayuka. Ita wadda ke cikin gidan mai shekara jan kusan 30, tana da babban yara mai shekara 15 da kuma yaro na shekara 2 babu su, wadda ta ce yinsu. Ɗan yake nema dai Allah shi masu rama shi shigansu.
Kwana ɗaya kamin wannan gobara da ta laƙume rayukan mutane 3, an samu tashin wata gobara a wata kasuwa da ke Sokoto.
Ina Hashim mai gyaran rediyo garin Doba. Tsakanin dabbobi da motoci, Allah ɗaya san waɗancan hako ne. Sannan gudun da ake yi saboda gudun rayuka ne kawai. Don ga lokacin da wannan abin hakuwa dai ya gane ta kawai ta tashi.
Wannan lamarin na zuwa ne lokacin da hukumomin kashe gobara ke cewa sun yi tanadi na tunkarar irin waɗannan musibbu ta hanyar tanadar motoci da kuma jami'an kashe gobarar. To sai dai jami'an kula da hukumar kashe gobara na yanki mai kula da yankin Sokoto, Kebbi da Zamfara, Bello Zaga, ya ce har yanzu akwai ƙalubale da hukumomin ke fuskanta masu buƙatar kulawar gaugawa musamman a wannan lokacin na hunturu.
Gwamnatocin Sokoto, Kebbi, Zamfara na su taimaka ma ma'aikatan kashe gobara ko da federal din da interstate, za ka isko gaskiya za a koyi wasu abubuwan da ya kamata a ce suna da kuma amma babu. Har yanzu ma ɗan samu matsaloli kaman wajen ɗiban ruwa da kuma mutane cikin gari idan sun ji sarin ɗin ba su jayewa. Sannan kuma za ka isko a ce a yi wuta kilomita zama je kilomita zama kofanin kilomita ya yi 20, to za a gata mun zo sai a ce a ba zo sauri ba.
Shi ma babban kwantarolan hukumar kashe gobara a Najeriya, Dr. Ibrahim Liman, a lokacin da yake hannunta motar kashe gobara ga gwamnatin jihar Kebbi a wannan mako, ya ja hankalin gwamnati ne akan ƙara mayar da hankali wajen ƙoƙarin inganta sashen kashe gobara.
We want you to sponsor state fire service personnel for local and foreign training.
Muna son ku ɗauki nauyin horar da jami'an kashe gobara a matakin ƙasa har ma da duniya, saboda sababbin dabarun da ake da su na kashe gobara a wannan lokaci ba kamar yadda aka sani ba a can baya. Yanzu an samu sauye-sauye da dama ta fannin kayan gini da magungunan da ake amfani da su wajen kashe gobara, don haka akwai buƙatar jami'ai su koyi sabbin dabarun domin sabunta ilimin su, domin akwai sabbin dabaru, sabbin kayan aiki da suke buƙatar sani, ko kuma ƴan ba haka ba su dawama bisa ga tsofaffin dabarun aiki. Mayar da hankali wajen magance abubuwan da ke zaman ƙalubale ga jami'an kashe gobara kan iya taimakawa wajen ceto rayuka da kuma dukiyoyin 'yan ƙasa, musamman a wannan lokaci na hunturu da aka fi samun tashe-tashen gobara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Abokin kafar labaru ta Wikitimes ta gudanar da bincike inda ta ce ta gano 'yan majalisar dokokin jihar guda 9 cikin 31 ba sa kataɓa zazzauren majalisar, ko kuma ma dai a ce ba su taɓa gabatar da wani ƙudiri ba. Wikitimes ta ce ta zarci mazaɓin 'yan majalisar don tabbatar da wannan binciken. Ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
'Yan majalisar guda tara sun fito ne daga mazaɓin Darazo, Madara da Bura da kuma Itas Gadau. Sauran su ne mazaɓar Giyaɗe da na Katagun da Das da na Dogo. Sai kuma Sakwa. Mujallar ta gudanar da bincikenta ne daga ranar 20 ga watan Yunin shekara ta 2019 zuwa ranar 28 na watan Mayun shekara 2020. Malam Haruna Muhammad Salisu shine mamallakin majalar.
To abin da ya faru wa'annan yan majalisu guda tara da na ambata a rahoton kawai zaman dumama kujera suka yi ta albashi mai tsoka da ake basu da kuma kudaden allowance da ake basu na constituencies din su na inda suke wakilta. Now da na tara kudade da ake biyan su a jumla ce sai naga sun ci kusan biliyon guda. Alhaji Abdullahi in ka dauki wannan kudin ka auna kaga in kace misali kana son kai amfani da kuɗi da mutun taran nan suka ci ba su yi komai ba ka biya waɗanda ma'aikata da ake ba su minimum wage mafi karancin albashi na 30,000 to za ka biya mutun 1,515 a wata 12
to ma ba ganin ko sun je sun yi wani aiki kaman ko samar da ruwa da wasu hanyoyi a
masha Allah to bari in baka mamaki ai binciken ba wai mun tsaya ne kawai akan takaddun da muka samu ba da muka samu takaddun mun bi mazaɓun su ko akwai wani ayyuka da suka yi tunda ba su yi komai a majalisa ba su taba ce uffan ba kawai zaman dumama kujera suka yi mun bincika mu gano ko akwai wasu ayyuka da suka yi to ina tabbatar maka wasu su ma ba su ma komawa a inda suke tunda aka zabe su ka dawo Bauchi kawai zaman su suka yi
sai dai inji cewa tsohon shugaban Kwadugo a jihar Bauchi comrade Abdullahi Koli ɗan majalisar ba su da laifi domin kuwa yawancinsu ɗauki ɗora ne aka yi ba a bar mutane sun darje ba.
To gaskiya yawanci da aka duba ba laifin 'yan majalisar ba ne dalili ba a bar mutane sun zaɓi abin da suke so ba a lokacin da aka zo batun fidda ɗan takara ko fidda gwani san zuwa kuma ɗan takara da kuma lokacin zaɓe. To saboda haka irin wannan yanayi ba irin abin da ba zai iya zuwa majalisa ba kuma idan ya zo majalisar ya gagara ta buka komai domin yana ganin kaman kawai ya zo ne ba tare ma ta hanyar da ta dace ba. To saboda haka irin wayannan haka da ai ta manage da su har zuwa ƙarshen zabe kullun dai darasi ne ga al'umma.
Dan Lami Kaule shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi ya ce mutane ba su fahimci yadda aikin majalisa take ba domin tana da rassa sannan ya ci gaba da cewa
wato shi aikin majalisa abinda aka kasa ganewa shine aiki ne wanda yake da rassa da sassa ka iya yiwa sai ka tashi a ƙwaryar majalisa kai magana wani yake zaton shine aiki ka iya yiwa kuma aikin committee ne akwai wanda yanzu yana nan member ne a committee din da yake a matsayinsa na dan majalisa baya yadda yayi misan aikin committee idan babu shi babu ruhin committee din amma bai tashi magana a ƙwaryar majalisa ba wannan aiki da yake yi shine spinal cord na aikin majalisa
amma yana karban kuɗi domin ya je aiki a mazabansa an je ba a ga komai ba
to wannan ka iya yiwa
nasa bayanin kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi right honorable Abubakar Wa Suleiman dan Galadiman Ningi yayi watsi da rahoton ne da cewa akwai kuskure a rahoton
to ya sani na dai dukkan membobi kowa yana iya kokarin saujan kaiwa
akwai rahoto da ya gwada mutane tara wanda yake ba su
ba a wannan rahoto akwai gyara a jiki
sai da
akwai gyara sosai wannan rahoto gyaran yana nan akwai gyara sosai amma ba na tsammani a cikin membobin majalisar jihar Bauchi ba wanda dace baya taba baya lura da constituencies sa ana aikwari sosai kuma za a ci gaba da yin insha Allah
Abdulwahab Muhammad wa Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Masu sharhi kan lamuran siyasa a jamhuriyar Nijar na hangenta zumar da ta kai ga magoya bayan shugaba Donald Trump kutsawa majalisar dokokin kasar wato Guinea Capital ka iya tasiri na maida hannu a gogo baya ga lamuran demokuraɗiyyar ƙasashen Afirka. Ga sharhin shugaban gamayyar kungiyoyin Réseau Air France Bashir Mamma.
Lalle abu ne wanda ya ba mutane mamaki sosai wato ƙasa Amurka ta samu koma baya sosai da yake can wato ma'aikatu kowa yana bakin ƙoƙarin shi duka wa'annan wanda suka yi wannan aikin a shadin insha Allah za a samu su kuma a gurhanar da su gaban shari'a saboda aba mai tace gashi dan me zai ji tsoro saboda dole in ba ai wannan hukuncin ba mutane zato za su yi wannan abin kamar daidai ne
to a tunaninka menene za a iya cewa ya kawo faruwar irin wannan aika-aika a kasar ta Amurka
abin da ya kawo shi kamar edition wato civism kamar in ce edition sanin kishin kasa da kuma sanin ya kamata saboda in zaka tahiya takara ai dole kana iya samu kuma kana iya baka samu ba to in ka samu sai kai alfahari da samun naka amma in kuma baka samu ba ka yadda baka samu ba saboda dokokin wanda aka shinhida ka san su kankatai zaben
yadda abubuwa suka wakana a kasar Amurka nan kana ganin zai iya shafar demokradiyyar kasashen nahiyar Afirka
to lalle yana iya shafa tunda Amurkawa suke tahiyar da demokrasiyyar duniya kuma duk komai ma wajen su ake gani na lalle aiki da dokoki kuma da doka da oda kuma ana aiki da duka abinda ita demokrasiya ta tanada wajen sanin ya kamata da sauransu to ka gani saboda an yi wannan abin Amurka yanzu kasashe da yawa suna ma cewa kenan ma demokrasi din ma dishirme ne ka gani ai kwanaki a can Ghana habbugayya aka yi cikin wato dakin majalisar dokoki
to amma ana ganin kamar shi Joe Biden zai iya kokarin maido da martabar kasar ta Amurka a tsawon wa'adin mulki sana shekaru hudu
yadda abin ya lalace yayi nisa tunda kaga har suka zo suka tattaru ana keta da katanga ana buge kowa ana buge abin nan taga a shiga amma ɗan majalisar dokoki barazana har ma su kai su tseye da kawunsu to ka gani ka ai kenan kuma bayan ya kai inda kai kenan ya kamata shi Joe Biden ya maida hankali wajen maido da tafarkin demokrasiya yadda ya cancanta kuma ya zamanto an yi aiki nagari na wajen wayi ma jama'a kai ya zamanto an samu an bayyana masu yadda demokrasiya ya kamata ta tahi cikin kasarsu.
Mai shiri kan siyasa a Nijar Bashir Mamman a zanta wasa da Suleiman Mumuni Barma. Muryar Amurka ke sauraro don sahihan labaru daga majiya mai tushe. Ga Binta Isero da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sabuwar shekara da kuma sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Isero, jagorar shirin. Masu sauraro, kun san yadda kasashen duniya da dama ke ci gaba da yaƙi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma neman hanyoyin hana wannan muguwar matsala da ta zama ruwan dare. Don haka ne, a cikin shirinmu na wannan mako, wakilin muryar Amurka daga birnin Yamai a jamhuriyar Niger, Sulaiman Mumuni Barma, ya aiko mana da rahoto na musamman akan yadda hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasar ta kama wasu mutane goma a lokacin da suke ƙoƙarin shiga birnin na Yamai da lodin kwalayen ƙwayar tramadol da suke ƙoƙarin sayarwa a kasuwannin ƙasar da wasu ƙasashen yankin Maghreb. Birnin Yamai don samun cikakken bayani daga Sule.
Wasu bayanan da suka shigo wa 'yan sanda a farkon watan nan na Janairu ne suka sanya hukumar Okritis mai yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi kaddamar da bincike, wanda a ƙarshe ya ba da damar gano rukuni na farko na wasu 'yan nishar uku ɗauke da ƙwayar tramadol kimanin 4,000 waɗanda suka fito daga Kano a Najeriya. Sai rukuni na biyu na wasu mutane 7 su ma 'yan Nijar waɗanda suka fito daga ƙasar Togo ɗauke da ƙwayar tramadol sama da 100,000. Kamar yadda mai magana da yawun hukumar 'yan sandan Nijar kwamishiniya Nana Aishatu Usman Bako ke ƙarin bayani lokacin da aka gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai.
Imanin mutum 10 ne anka kama a halin yanzu. An samu kuma kwaya iyakar kwaya, kun gani mun gwada muku ita gatana. An samu wayoyin salula kuma da motoci da motuna da kuɗi fiye da jika 700. To wannan kwayar kuma kudinta in dai an saida ta habra miliyon 100. Wannan kwayar banna take yi habba iyaka a cikin ƙasarmu da ƙasashe na Afrika masu tasowa.
Bincike ya yi nuni da cewa gagarumin yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyin da aka kaddamar a jamhuriyar Nijar da makwabta ya haddasa ƙarancin ƙwayar tramadol a kasuwanni, lamarin da ya janyo tsadarta a yanzu haka. Sabili kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka shiga neman hanyoyin samo ƙwayar ta tramadol a Jallo. In ji madam Maidama Hadiza, mataimakiyar babban alkali mai kare muradun hukuma Procureur de la République.
Su kudin suke gani, mu kuma daga sharanmu ba kudin muke gani ba. Abin da ke faruwa shine kun gani aka kai shi wannan za ta inda ake harkar zinariya, inda ake aikin ƙarhi. Yaranmu masu ƙarhi wanda suka taso matasa, a lokacin da suka shashi wani irin ƙarhi ne suke ji kamar dawaki, kuma duk inda wani hatsari yake sai su tarbe shi saboda ba cikin hankalinsu ba suke. Saura su mutu, saura su haukace, kuma sayen shi ne suke da kuɗi. Yanzu ɗan komprime guda na iya kai jika 5, amma duk da wannan sai su saya. Kaga wanda bai iya sayen karin sa $100 ya ci, sai ya huda jika 5 sai tramadol don ya sha. Sata da makami da ake yi, kwace da ake yi, yara ƙanana ana ba su magudun, kaga suna sha babu abin da ba a yi. Vraiment mun ji daɗi aikin da waga ma'aikata take yi.
A ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi, hukumar Okritis ta buɗe layin waya na musamman wanda jama'a za ta kira don tseguntawa jami'anta dukkan wani abin da ake zargin yana da alaƙa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi.
Lambar ita ce 98-08-09. In kun kai kira a bisa wannan lambobin, kun samu wanda za ku iya ma cikakken bayani bisa abubuwan da ba ku yarda ba da su da kuke ganin suna faruwa a cikin unguwarku.
Hukumar ta Okritis ta kuma gargaɗi iyaye su ƙara mai da hankali wajen tantance yanayin mutanen da 'ya'yansu ke hulɗa da su a matsayin abokai ko ƙawaye. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To masu sauraro, kun ji yadda hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a Nijar ke ci gaba da toshe hanyoyin shiga da miyagun ƙwayoyi cikin ƙasar domin daƙile wannan mummunar ɗabi'ar. Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakilin muryar Amurka Sule Mumin Barma, ni ce taku Binta Essero da na haɗa shirin da kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo muku wani sabon shirin.
Babangida Jibrin, shigo ka kawo mana shirin jaridun Najeriya.
Jaridun jaridun ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga kamar sauran jaridun Najeriya dai, na cewa jam'iyyar APC a Najeriya ta yi Allah wa dare da harin da magoya bayan shugaban kasar Amurka suka kai majalisar dokokin kasar ta Amurka. A cewar jam'iyyar ta APC mai mulki a Najeriya, wannan hari da aka kai cibiyar demokradiyyar duniya abin kunya ne ga kasa irin Amurka da ta yi kaurin suna wajen tutiyar kare demokradiyya. Don haka jam'iyyar APC, in ji jaridar Vanguard, ta yi kira ga shugaban Amurka mai barin gado da ya koyi da shugaba Muhammadu Buhari, wanda aka sani da bin dokoki na demokradiyya sau da kafa a Najeriya, da kuma mutunta hukuncin kotuna na kasar. Ita ma jaridar The Punch ta ruwaito jam'iyyar APC mai mulki ta hannun sakataranta Nayin Allah Wadare ne da farmakin da magoya bayan shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump suka kai harabar majalisar dokokin kasar Amurka jam'iyyar ta APC da ta yi kira ga shugaban Amurka mai barin gado da mutunta hukuncin da kotun kasar Amurka suka zartar wanda ke bayyana cewa ya fadi zaben da ya gabata kuma ya koyi da shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda aka sani da bin umarni da hukuncen kotun na kusan shekaru uku. Sai kuma jaridar The Nation inda ta ruwaito kungiyar kwadugo ta kasa na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta karya yarjejeniyar da aka cimma tsakaninta dangane da batun kara farashin albarkatun wutar lantarki. Jaridar The Nation ta ruwaito shugaban kungiyar NLC da kasa Comrade Ayuba Waba na cewa matakin da hukumar wutar lantarki a Najeriya ta dauka na kara farashin wutar lantarki ya saba wa doka da kuma yarjejeniyar da yanzu haka ake ci gaba da tattaunawa da wancan kari da gwamnatin ta yi. Kuma kungiyar NLC inji jaridar The Nation ba za ta lamunci haka ba. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa ba za ka samu nasara akan kungiyar Boko Haram ba idan ka ci gaba da zama a fadar Aso Rock, inji Wole Soyinka yake gaya wa shugaban kasa Muhammadu Buhari. Jaridar The Punch ta ruwaito Professor Wole Soyinka na kira ga gwamnatin Muhammadu Buhari da ta yi tsaye don daukan matakan da suka dace na yaki da kungiyar Boko Haram, tare kuma da shawartar shugaban kasar cewa ba zai taba samun nasara a yakin da ake da ɗan kungiyar ba idan har zai ci gaba da zama da kuma sauraron rahotannin da jami'an gwamnati kawai za su dinga kawo mashi. Sai kuma jaridar Dizje daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta dakatar da hukumar NDLEA mai yaki da fatauci da shan muggan kwayoyi ci gaba da gudanar da tantance sabbin ma'aikatanta da ta dauka kimanin 5,000, wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar shari'a a Najeriya na cewa an dakatar da wannan shiri ne domin kiyayewa da dokokin hana kamuwa da kuma baza cutar coronavirus. Babin Ejibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
Yanzu lokaci ya yi na sharhin Muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ko daga gwamnati irin mai rashin tausayi, kamawa da kisan gillar ɗan jaridar nan Rohan Lazam ya kasance abin lura saboda tsananin muguntarsu da kuma rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Iran ta rataye wanda ya kafa shahararren shafin yanar gizon nan mai adawa da tsarin mulkinta, Adman News, a ranar 12 ga watan Disamba, kwanaki kaɗan bayan da wata kotun Iran ta tabbatar da hukuncin kisan da aka yanke masa akan abin da ake kira laifin yaɗa rashawa a duniya. Amma ainihin laifin da Mr. Zam ya yi a gaban mahukuntan Iran ya kasance yana ƙalubalantar mulkinsu da kuma bayyana munafuncinsu. Yana rayuwa a zaman gudun hijira a matsayin mafaka a Faransa. Rahotanni sun ce Iran ta sace Mr. Zam ta kuma mayar da shi Iran a shekarar 2019. An gurfanar da shi a watan Fabrairun shekarar 2020. An zarge shi da tunzura zanga-zangar adawa da gwamnati da ta barki a shekarar 2017. Kuma an yaɗa ikirarin amincewa da laifin da ya yi wanda aka tilasta masa a talabijin. An yanke masa hukuncin a watan Yuni. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi Allah wadai da kisan Mr. Zam, yana mai kiran rashin imani da dabbanci. A wani saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter, ya ce Zam ya tona asirin zalunci da cin hanci da rashawa na gwamnati da ta kashe ko kama 'yan jarida sama da 860 a cikin shekaru 41 da ta yi tana ta'addanci. Mr. Pompeo ya ƙara da cewa mutanen Iran sun cancanci kafofin yaɗa labarai na 'yanci da bambancin ra'ayi ba takurawa ba, kamawa da kuma kisan 'yan jarida. Ƙasashen duniya ma sun nuna ɓacin ransu game da kisan na Zam. Babbar kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta ce ta kaɗi da kisan. Ta ce shari'ar Zam ta kasance alama ce ta wani nau'i na tilasta iƙirari da aka ta ƙarƙashin azabtarwa da kuma watsa shirye-shirye a kafofin watsa labarai na ƙasar da ake amfani da shi a matsayin dalili na hukunta mutane. Sharif Mansur na kwamitin kare 'yan jarida ya bayyana mutuwarsa a matsayin abin tsoro da abin kunya. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta kira kisan nasa da dabbanci kuma ba za a amince da shi ba. Kuma Faransa ta bi sahun Jamus da Australia da Italiya wajen soke halartar taron kasuwanci na Turai a Iran wanda aka yi ranar 14 ga watan Disamba. Wakilin Amurka na musamman a Iran da Venezuela, Elliot Abraham, ya nuna cewa zartar da hukuncin Zam din ya biyo bayan hukuncin da aka yankewa zakaran kokawar Iran din Navid Afkari a watan Satumba. Wani abin tunatarwa ne cewa muna hulɗa da wata muguwar gwamnati mai tsauraran ra'ayi wadda ba ta jinkirin kin bin dokokin ƙasa da ƙasa da ka'idoji don tabbatar da iko da ƙarfi, a cewar Mr. Abraham. Wannan shine dalilin da yasa yake da matukar mahimmanci cewa babbar ƙasar da ke ɗaukar nauyin ta'addanci a duniya ba za ta taɓa mallakar makamin da ya fi kisa a duniya ba. Sharhin murya Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.